الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساك سادوا أولنا مسلاتي من أربركة مسلاتي مرقائي الهج إبراهيم بالبلاء أولنا رانا تجمع عشرين دتقوس دوات مدو شكرا تدبو إعادة قريب دو أربعين wanda yayi daidai da 4 ga watan 1 shekara ta 2019 wannan shine darasin mu na 17 a wannan makaranta ta mu ta karatun littafin al-adabul mufrad wallafar al-hafiz abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari a darasin mu da ya gabata mun kawo karshen babin da yake magana akan la yusammi ar-rajulu abahu wala yadlisu amam wala yadlisu khalfahu wala yamshi amamahu. Yau kuma za mu tashi farkon babin da yake biye da wannan babi, wanda yake kuma shine babi mai namba ta 24 daga farkon littafi. Imam al-Bukhari ya masa take da suna babu hal yukni abahu, wato babin da zai yi magana akan cewa shin mutum zai yi wa mahaifinsa alkunya, ma'ana idan ya tashi zai ambaci sunan baban nasa, zai faɗa masa wani suna na sayawa, domin idan aka ce alkunya wani suna ne wanda yake ba suna ne yanka ba, sannan kuma ba laƙabi ba wanda ake gaya wa mutum a madadin sunansa, wanda yake hikimar da ta sa ake wannan shine tafkhiman li sha'ni sahibiha, domin girmamawa ga sha'anin mai wannan suna. Saboda darajar da kake da ita, ba za a kama sunanka a faɗe shi zalla ba, a faɗe shi kirara a ce maka wani ba, a'a sai a samu sai a saya maka a faɗi wani suna a ce maka baban wani ko kuma a ce maka dan wani. Idan muka dubi dan wani ko baban wani, za mu ga ba shi bane sunanka na yanka ba, kuma sannan ba laƙabinka bane. To ake gaya wa mutum, to idan an tashi akan wannan, shin idan mutum ya tashi yana da mahaifi, zai yi masa irin wannan alkunyar ko kuwa zai kama sunan mahaifin nasa zalla? Wannan shi ne abinda wannan babi zai magana a kai. Hadisi na farko a wannan babi wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 45, إمام البخاري يتي حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة يونس بن يحيى بن نباتة وانا شيني أبن ديك يربوتي أوسو بغن يذا من شيوى نباتة إنن سيذا مكا كان يونس ني أما كما أوان بغن كما في أكتي أخبرني يونس بن يحيى عن ابن نباتة daga ibnu nubata, wanda kuma sai aka nuna cewa ibnu nubata dinnan kakani na yunus dinnan. An ubaydillah ibn mawhab an shahr ibn hawshab qala, shahr ibn hawshab yace kharajna ma'a ibn umara, yace mun fita tare da abdullah dan umar, shi ma a wani bugun aka rubuta kharajtu ma'a ibn umara, yayi amfani da lafazin cewa na fita tare da abdullah dan umar. Yace فقال له سالم, sai سالم yace da shi, wannan سالم din shine سالم ibn عبد الله ibn عمر kenan, wato kun ga kenan fitar da suka a sha'anin da suke ciki ana tare da Abdullahi dan Umar, sannan kuma da dan Abdullahi dan Umar din kenan. Shi سالم din nan wanda yake yana daga cikin fuqahaahu sab'a, so da aka sai سالم din nan yake cewa as-salatu ya aba abdurrahman, salla ta yi lokacin salla ya baban abdurrahman. Wannan dawa yake yana gaya wa Abdullah ibn Umar ne, domin shi Abdullah ibn Umar alkunyarsa shine Abu Abdurrahman. To wannan lafazi na Salim da yake gaya wa babansa ya kira shi da Abu Abdurrahman, shine sai Imam al-Bukhari ya amfani da shi wajen kafa mana hujjar cewa kenan da ya halatta kenan ya faɗi alkunyar mahaifinsa. Idan ana cewa mahaifinka baban wane, kai ma zaka iya cewa kenan baban wane a addinin ta ba laifi bane. Shine hikima da fikin Imam al-Bukhari na kawo wannan hadisi. Kuma sannan ita alkunya ba dole ne sai an faɗe ta ita kadai ba, akan faɗe ta kuma a haɗa ma da sunanka. Misali a ce maka Abu Musa Muhammad, misali a ce baban Musa kuma Muhammad, kaga bayan an ce maka baban Musa kuma sai aka biyo da sunanka Muhammad. Kamar yadda yake hadisi na gaba zai yi mana babi, zai mana bayani. Hadisi na gaba wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 46. قال أبو عبد الله baban Abdullahi ya fada ya'ni al-Bukhari ma'ana al-Bukhari wato ma'ana Imam al-Bukhari kenan domin da ba kullum muka tashi muna cewa Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari saboda Imam al-Bukhari al-kunyarsa shine me baban Abdullahi حدثنا أصحابنا عن وكيع ابن الجراح كينان وندا أكي مسأل كنيا دا أبو سفيان ليدا قتن من يما لمي إمام محمد يكي بياني قمد وكيع يكي تيا ما رأيت أوعى للعلم وأحفظ منه يكي بنتبقى نمي كي أي إلمي مي هدى تيشبا كمر وكيع واتو بنتبقى نمان دي بيش كارفن هدى تإلمي با لكارفن كي أي شدى كاوس يد يدي كمرسا an haife shi shekara ta 138 kuma ya mutu a ranar Ashura yana hanyarsa ta dawowa daga aikin haji a wani waje da ake kiran Safaid a shekara ta 207 an Sufyan an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qal Abdullah dan Umar yace lakin Abu Hafs Umar qada yace sai dai baban Hafs Umar yayi alqalanci menene muallu shahid anan yadda Abdullah dan Umar yace Abu Hafs wane ne Abu Hafs Umar dan Khattab kun ga ai mahaifin sa ne da ya tashi sai ya fada mana alkunyar Umar dan Khattab sannan kuma ma sai ya biyo da sunansa a gaba wannan shine abinda muka ambata na cewa ita alkunya idan an tashi akan fade ta ita kade kamar yadda an bato ya gabata daga Salim ga mahaifin sa Abdullah dan Umar sannan kuma bayan an fade ta akan hada da sunan mutum kamar yadda anan wajen yace Abu Hafs sannan ya kara yace Umar za ta yi idan ka fada ka fadi iya zalla alkunya sai zama na cewa wani bai gane ba idan ka ce baban wani sai aka sa gane wani ne sai ka ce baban wani sai ka hado da sunan sa kun ga za a iya yin amfani da fadin suna bayan alkunya kenan domin ƙara bayyanar da mutumin da ake so a gane domin al'amarin ya ƙara fitowa fili dan ana fadan mutane ne dan a gane su dalilin da yasa ake saka suna kenan dan a gane wannan an fada wa ake nufi ana nufin wancan yasa sai a bambanta kowa sai a gaya masa sunan sa nan a abinda ake sabani shin da zai iya fadar alkunyar babansa ana cewa babana misali baban Isa kun ga Isa sai iya zama wana ne ko kanina to mahaifin nan nawa idan na tashi zan iya ce masa baban Isa kun ga ba sunan sa na fada ba kila shi sunan sa Muhammad to ba ana sabani akan zan fadi sunansa ba domin babun baya yace me yace la yusammi ar-rajulu abahu mutum ba zai fadi sunan mahaifinsa ba sai yanzu an gama da wannan sai aka zo daya bangare na alkunya domin su a al'adar larabawa akwai sunaye na musamman ma wanda yake ko mutum mai sunan bai taba yin aure ba za a samu yana da alkunya misali in sunanka Abdullahi sai a ce maka Abu Muhammad idan sunanka misali Ahmad sai a ce maka Abu al-Abbas haka irin waɗannan akwai sunaye kowane suna yana tare da alkunyar sa koda mutum bai taba yiwa ba saboda su yadda ba a so a ringa kama sunan mutum tsirara ake so a ringa tsayawa yawa shin to za mu iya kenan kamar yadda ba hadisan suka nuna yawa shine abinda hadisin Salim da kuma na mahaifinsa Abdullah dan Umar ya nuna babi na gaba babu wujubi silati rahim babin da zai magana akan wajibcin sada zumunta hadisi na farko a wannan babi wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 47 haddathana musa ibn isma'il qala haddathana damdam ibn amr qala haddathana damdam ibn amr al-hanafi damdam ibn amr al-hanafi shine wanda ake masa alkunya da Abu al-Aswad qal damdam din nan yace haddathana kulayb ibn manfa'a kulayb ibn manfa'a din nan shi kuma sai yace qala jaddi yace mahaifina yace wane ne wannan mahaifin nasa wasu malaman suka ce sunansa Bakar ibn al-Harith al-Anmari wanda yake ake masa alkunya da Abu manfa'a ko kuma Abu al-Manfa'a kunga dama jikan shi wannan Bakir din nan shine yake magana jikan nasa ya sunansa Kulayb ibn Manfa'a shi kuma wannan mutumin ya sunansa muka ce sunansa Bakir ibn al-Harith ake masa alkunya da Abu al-Manfa'a kunga ana masa alkunya da sunan baban Kulayb din kenan wasu kuma ma suka ce a'a ai shi kansa sunansa Kulayb wato kakan sunansa Kulayb jikan ma wanda yake mana wannan riwaya sunansa Kulayb to wannan kakana sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah man abarru wa zambi qal mazalla sallallahu alaihi wa sallama yace ummaka wa abak yace mahaifinka da mahaifiyarka da kuma mahaifinka wa ukhtaka wa akhak da kuma yar uwarka da kuma dan uwanka wa maulaka alladhi yalidak da kuma dan uwanka wanda yake bin wadannan a kusanci da kai haqqun wajibun wannan haƙi ne na wajibi wa rahimun mawsulun da kuma zumuntar da ya wajaba a sadar da ita anan wajen kwatankwacin wannan hadisi ya gabata idan ban manta ba tun a farkon littafi Imam al-Bukhari ya kawo shi a babin da yake magana akan birrul um haka nan ya kawo shi a babin da yake magana akan birrul ab kowanne da hikima dalilin da yasa aka kawo shi a babin da yake magana akan birrul um saboda bayani da yake magana akan da aka ce wa zambi aka ce mahaifiya dalilin da yasa aka kawo shi a babin birrul ab saboda an yi bayanin mahaifi shi ma cewa za a bi shi to anan wajen kuma hikimar da tasa aka kawo shi an kawo shi ne saboda ambaton da yake aka ƙara a gaba wanda babu shi a wadancan riwaya din na cewar wa maulaka alladhi yalidak haqqun wajibun wa rahimun mawsula saboda maimaita shin wani zai iya cewa to ya ake ta maimaita shi babu buka guda uku a'a a can farko zamu ga cewa akwai juz'iyyar da aka kawo anan a can ba a kawo ta ba shine wa maulaka alladhi yalidak zuwa ƙarshe saboda haka da hikima da tasa Imam al-Bukhari ya ta maimaita wannan hadisi kowanne akan kawo shi da inda ya dace da shi to anan wajen da mutumin nan yayi tambaya manzon Allah ya ce masa mahaifiya ya kawo ta a farko sannan kuma sai ya kawo mahaifi sai kuma ya kawo yakuwa sannan kuma ya kawo dan uwa shikenan sai aka ce da wanda suke biye da su a cikin sha'anin zumunci wanda yake watakila kun ga sai mu iya cewa dan uwa din da kuma yar yakuwa din da jikansu da makamancin haka ai ta tafiya kai ma ka sadar da su ƴaƴanka su sadar da su jikokinka su ma su sadar haka haka ai ta tafiya ai ta tafiya to amma wani zai iya yin tambaya ce to ina da tunda gashi an yi magana haƙƙi an kawo usul da aka kawo usul kuma abin da ya kamata sai aka kawo furo amma sai aka kawo hawashi sai aka kawo wato ƴan uwa mace da namiji ba a kawo ƴaƴa ba hikima da tasa ba a kawo ba shine saboda ba kowane lokaci ne yake kasancewa kowane mutum yana da ƴaƴa ba abin da ya fi faruwa shine ƴaƴa sukan zo ne daga baya zai iya yiwa ga ka an haife ka kana da ƙanne kana da yayye kana da sauransu amma kuma ƴaƴa watakila sai da aka kwana biyu sai da ka girma ka kai matakin da za ka yi auren kai auren sannan kuma ka haife su to shi yasa sai ba a kawo maganar ƴaƴa ba shi yasa sai aka kawo maganar ƴan uwa kuma wani abu ma su ƴaƴa babu wanda ma yake kokonto shin ɗanka za ka yi mai kaza ko ba za ka yi mai ba wannan abu ne wanda yake mutane sun riga sun sani cewa ƴaƴanmu za mu yi za a yi musu duk abin da ya kamata a yi wani ma har abin da ba a ce ba kake masa to wannan shi yake shi ne ya sa ma ko a sha'ani na rabon gado idan aka samu usul ko aka samu furo to hawashi ba za su ci gado ba in na ce usul ina nufin cewa da kaka da mahaifi da mahaifinsa da haka haka ai ta tafiya tun da kan mahaifiya zuwa kakanni su ne usul su ne tushe kenan ai daga su aka same ka kai kamar reshe ne daga mahaifinka idan aka ce furu' su kuma su ne waɗanda suka samu ta sanadinka wanda suke rassa ne kai kuma daga gare ka kun ga da ɗa da ƴa da jika da haka haka kun ga ai ta jikinka aka same su idan aka ce hawashi su kuma su ne ƴan uwa su ne na gefe kamar ɗan uwanka namiji da ƴan uwanka mace da sauransu su ne waɗanda suke ake kiransu da alhawashi yanzu idan mutum ya mutu yana da ɗa kun ga idan kana da ɗa namiji ɗan uwanka ba zai ci gadonka ba ƴan uwanka mace ma ba za ta ci gadonka ba idan ka mutu kana da mahaifi ɗan uwanka namiji da ɗan uwanka da ƴan uwanka mace dukkaninsu ba za su ci gado ba sai dai su samu a cikin babban riga shikenan to kun ga kenan sai mu gane idan aka samu usul aka samu furu' waɗancan ba za su ci gado ba a tsari na rabon gado to kamar haka ne shi wani zai iya tunanin ya ce to tunda aka kawo usul ya kamata a kawo furu to amma ba a kawo su ba saboda ba a kowane lokaci ne yake kasancewa kowa yana da su ba to sai mutum ya gane cewa kenan dan ba a kawo su ba ana nufin cewa ƴan uwa sun fi su kusanci da kai ba kuma ana nufin cewa su ba za ka yi musu komai na rayuwa ba a su ma za ka yi musu duk abin da shari'a ta wajabta shi yasa ma a wasu hadisan manzon Allah ya mana bayanin cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati dukkaninku masu ciwo ne kuma dukkaninku ababen tambaya ne akan abin da aka baku ciwo كتف الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم يتي متن نمدي شي مي كيو ني اكن يالين جيدانسا كوما شي ابن تنبيه ني اكنسو كونغا يا يا سن شيغو تيكي يا ان دا زاكا هيفا زا ا تنبيه كا يا يا كا غودانار دا تربيهسو شين كا باسو ابن دا يكاماتا شريعه تدانا دا كا باسو كا باسو علمين اديني كا كولا دا تربيهسو كا يي مسو كذا كا يي مسو كذا دكانن ابوبوا دا داما في ان تنبيه كا shi yasa ma ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kunga sai mun tseratar da su wuta ta ya zaka tseratar da su shine kai kokarin dora su akan turba ta kware lokacin da aka haifa da sai kai masa tanadi mai kyau tun kan ma a haife shi sai aka ce ka sama masa mai uwa ta gari su ma iyaye aka ce mai sama wa ƴaƴan su mata maza na gari sai a samu mutumin kirki amma kai a ce inna zamani yazo da ta zo wanda take so dole shi za a bata gashi yazo ba shi da dabi'a ta gari yana da mummunan hali sai a ce ai sai a bashi ba komai a'a sai an tambaye ka yanzu in ka je ka bata wancan mutumin ta tafi ta je ta aure shi aka tafi watakila ba musulmi bane shi yaje ita ma ya fitar da ita daga musulunci kun ga kai ne ka jawo baka tsere ta da ita daga wutar da aka ce ba ko kuma musulmin ne shi amma mai mummunan hali ya aure ta ita ma aka je tarwata rayuwarta ko kuma ita haifa ya su ma yake kula da rayuwarsu kaga tun asali kai ne tushe saboda haka duk da za a lura tana son nasa amma sai in nagari ne duk sanda take masa in ba nagari bane aka tabbatar da gararin da yake ciki to shikenan sai a hakura a nemo wani sai a fahimtar da ita gurgurdan yadda ya kamata to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haqqun wajibun wannan haƙƙi ne na wajibi wanda yake dole ne sai mutane sun sadar da shi dole ne mutum sai ya isar da wannan haƙƙin wa rahimun mawsula sannan kuma da zumunci ne shi ma wanda yake zama dole a sadar da shi ai qarabatun yajibu an tusal ai wannan wani kusanci ne wanda ya wajaba mutum ya sadar da shi kun ga kenan ashe mutum sai ya fahimci cewa yanzu dan ina da mahaifi ina kula da shi ina sauke dukkanin haƙoƙin na haƙoƙinsa da suke kaina ina da mahaifiya ita ma ina mata wannan ina da ƴaƴa su ma ina musu dukkanin abin da ya kamata to idan ina da ƴan uwa su ma sai na lura da su kuma sai na kula gurgurdan ikon abinda Allah ya bani sai na taimaka na musu abinda ya kamata ne musu amma mutum ba zai cicibo abinda yafi karfinsa ba kamar yadda zamu gani a gaba amma ba za ka bar su ba suna buƙatar taimako kana da yadda zaka yi ka taimake su fiye da ma taimakon da suke buƙata to su ma sai ka sadar da su dole ne su ma sai ka sadar da zumunci tsakaninka da su wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tabarani cikin Al-Mu'jam Al-Kabir hakanin Imam Al-Bukhari shi ma ya kawo shi cikin At-Tarikh Al-Kabir hadisi na gaba wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 48 Imam Al-Bukhari yace haddathana Musa ibn Isma'il qal haddathana Abu Awana sunansa Al-Waddah ibn Abdullah wanda ya mutu a shekara ta 196 an Abdul Malik عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة موسى بن طلحة ابن عبيد الله وانده متشكرة تقري دعوكو موسى بن طلحة ان يتي عن أبي هريرة قال دقى أبو هريرة يكتوى لما نزلت هذه الآية لوكا شند وانا آية تسوكا وأنذر عشيرتك الأقربين كقرقت دنجن كمفياكسا wato ƴan uwanka ka gargade su ubangiji mai girma da daukaka yake ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa danginsa a gargade su suma ai musu wa'azi a tunasar da su sakon ubangiji madaukakin sarki hikima da tsa ubangiji ya ga yawa manzon Allah wannan shine dan mutane su fahimci cewa fa dole ne sai mutun ya aikata aikin kwarai sannan zai samu ni'imar Allah ta'ala sai ka aikata aikin da zaka samu tsira daga afkawa cikin azabar sa sannan zai tsaratar da kai daga wuta haka kawai dan kana da kusanci kusancinka ba zai tsayar da kai ba tunda aka ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce masa ya gargadi dangojinsa kun ga akwai dangantakar da tafi ka samu dangantaka da manzon Allah babu kun ga idan akwai dangantakar da za ta yi amfani wace ce ya kamata ta yi ta manzon Allah yanzu ni ma kun ga idan nazo aka ce baba na limami ne ko wana ne limami ko kaza ba zai mun komai ba haka zai ga malimancinsa in yi aikin daidai in ta saba wa Allah ya je ya shiga aljanna ne kuma tafi inda ba a nema idan dai har ban aikata aikin kwarai ba ashe kenan dole sai mun yi aikin kirki duk yadda muke da kusanci da mai kusanci shi yasa sai aka faro ta kan manzon Allah kuma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka gaya masa haka sai Abu Huraira yace qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fanada wato lokacin da wannan aya ta sauka aka sai masa ya gargade su nan da nan sai ya tashi ya fara kira malamai suka ce wannan sai yake nuna musara'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ila al'amali bil qur'an yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake gaggawa wajen yin aiki da alqur'ani an ce gargade su nan da nan ya tashi ya kama kiran su ya fara yi musu gargadin ba tare da bata lokaci ba kun ga fa manzon Allah da aka gafarta masa abin da ya gabata na zunuban shi da abin da zai zo nan gaba in zai aikata din ma ubangiji yace ya gafarta masa amma nan da nan da aka ce ayi sai ya tashi yayi mu kuma fa kun ga mu ne ya mutuntanta mu jajirce mu da ban musamman inda muka nufa ba mu sani ba idan mun mutu aljanna za mu shiga gota za mu shiga ina za a yi da mu ba mu sani ba ashe kun ga mu ya mutuntanta mu dage kenan wajen yin aiki da alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah inda dai ya zama na manzon Allah yayi aikin ana cewa ayi yayi sahabban nasa wanda ya musu albushara da aljanna su ma suka yi gwargwadon yadda za su iya kun ga mu da ban ba yi mana bushara da komai mu yi fidan cancanta mu dage kenan to sai manzon Allah ya tashi yace ya bani Ka'b ibn Lu'ayn anqidhu anfusakum minan nar maza Allah sai fara ya biyo tun da kakanninsa ba ma kar ya fadi yace wato yace iyal yace ayyansa ko kuma ya kawo ya kira ta'an mahaifinsa ko makamancin wannan a sai ya faro tun daga tushi tun daga Ka'b ibn Lu'ay in kai kana da dangantaka kana ganin an bi silsilar sunan ka za a tafi a tafi a zo hakan Ka'b da manzon Allah ba an bi za a je to sai manzon Allah yace anqidhu anfusakum minan nar ku tsira tun daga kanku daga wuta ku ceto kawukanku ta yaya kenan shine ku yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ku yi biyayya da sakonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da su shikenan sai ka tashi kai sallah kai azumi idan kana daga cikin wanda za su yi zakka kai kana daga cikin wanda za su yi hajji sai kada kai sata kada kai ha'inci kada kai zamba cikin aminci kada kai kaza dukkanin wasu abubuwa da aka ce ka ne sace su sai ka ne santa to da wannan ne sai ka samu amfani sai ka samu ka dace sai ka shiga aljanna amma idan ba kai wannan ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani wajen yake ce musu fa inni la ughni ankum min Allah shay'a domin hakika ne ba zan amfana komai wajen ubangiji madaukakin sarki ba idan Allah ya nufin zai azabtar da kai manzo Allah to sai ya gaya maka ba zai hana shi maka azaba ba idan kuma Allah zai shigar da kai aljanna to shikenan sai kai aikin sannan zaka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kara yace ya bani abdi manaf anqidhu anfusakum minan nar sai aka kara tawwa aka kirawo banu abdi manaf wanda shi ma idan an za a je kan abdi manaf zai ce mun fi kusanci ai ko wadanda za a hadu amma mu sai mun riga haduwa da mu da nasabar mu da ta manzon Allah so da haka mu za mu fi samun tagomaci bari mu kwanta to su ma ba kyale su ba manzon Allah su ma yace musu anqidhu anfusakum minan nar ku tsiratar da kanku daga wuta ya kara yace ya bani hashim sai aka kara fakkowa aka zo kan banu hashim suma aka ce musu anqidhu anfusakum minan nar ku tsiratar da kanku daga wuta ya bani abdul muttalib aka kara tawwa aka zo kan banu abdul muttalib suma aka ce musu anqidhu anfusakum minan nar ku tsiratar da kanku daga wuta kun ga an gama an tawo an tawo an zo kan dangoji to sai dan a yanke maka ma a zo ma kat sai manzon Allah yace ya fatimatu binta muhammadin ya fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anqidhi nafsaki minan nar ki tsiratar da kanki daga wuta Fatima fa da manzon Allah yake Fatimatu bid'atun minni yace ita wata tsoka ce daga gare ni yu'zini ma azaha abinda yake cutar da ita yana cutar da ni za a ne sanci bata mata rai saboda kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata ta tsiratar da kanta daga wuta ya kara yace fa inni la amliku laki min Allah shay'a domin ni ba zan amfana miki komai wajen ubangiji ba ba zan iya mallaka komai daga Allah gare ki ba in Allah zai miki azaba to zai miki ba zan hana Allah ya miki azaba ba a wata riwayar manzon Allah yace ya safiyatu ammatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam la ughni anki min Allah shay'a ya kira wa safiya yace ya safiya wanda take gongon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce yace ki tsiratar da kanki daga wuta sai yace la ughni anki min Allah shay'a ba zan amfana miki komai a wajen Allah ba saboda haka kun ga an gama kenan fa duk an bi dan an biyo salsala ya kirawo dangunsa wanda suke alaka da shi ta nesa yace tawwa yazo kan kyassa yazo kan gwaggwansa to kuma waye rage kun ga babu wanda ya rage kawai me ya kamata mutane su yi shine sai mu tashi mu biyayya ga ubangiji madaukakin sarki wani zai iya cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi ceto inda shi kenan ba sai a cece shi ba ko ba su yi aikin kwarai din ba ko ba su yi kaza ba wato ai manzon Allah ya ba mu labari cikin hadisin Abu Huraira da yake cewa ayyun nasi as'adu bi shafa'atika yawm al-qiyamah, wato aka tambayi manzon Allah aka ce masa wane ne yafi cancantar samun ceton ranar al-qiyama. Kun ga dama magana ceton ake yi, ai wanda bai aikata aikin kware ba daga cikin nanyin nasa wani zai ce ai zai iya cetar su, to shine sai aka yanke mana. Akai masa wannan tambaya, manzon Allah ya ce as'adun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, wanda yafi kowa cancanta samun ceto rana ceto na ranar al-qiyama shine wanda yace la ilaha illa Allah. Kun ga ba sai aka kawo sharadi, wadancan inda ba su shiga musulunci ba za su samu ceton manzon Allah, ba za su samu ba. La ilaha illa Allah din ma yaya khalisan min qalbihi, kun ga fa in na fade ta fa ta zama haka take tun daga zuciya ta, har ayyukana na zahiri da na batini komai ina binta yadda nake babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah, a samu bana bautawa kowa din sai Allah. Duk wani abu wanda yake sunansa abu ne sunansa bauta, ya zama bana juyar da shi ga kowa sai Allah subhanahu wataala, kuma ina juyar da shi ga Allah ne shi kadai, to idan dai wannan ne fa sai in samu dacewa. Amma yanzu da za a ce gashi na faɗi la ilaha illallah din ga ta na faɗe ta, amma kuma ina bauta wani Allah subhanahu wataala, kun ga ba zan samu amfanin komai ba, daidai nake da wanda ma bai faɗe ta ba, domin daman ita shirka warware al'amura take yi. In dai zaka dinga yin shirka, to duk wani tagomashi da aka ce zaka samu to ba zaka same shi ba. Saboda haka kenan sai mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin nan da yake gaya wa ƴan uwansa mu yafi cancanta kenan, mu dauke shi mu rike shi gam mu dage kenan, sai mu aikata ayyukan kwarai da wannan ne sai mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin gashi ya gaya wa nana Fatima yake mata fa inni la amliku laki min Allahi shay'a, kun ga idan Ubangiji ya yi nufin zai yi mata azaba cikin abin da ta aikata na laifi, to manzo Allah ba zai hana a yi mata wannan ba. Me za ta yi kenan? Shine sai ta tsayar da kanta daga wuta, kamar yadda ya ce mata an qidhi nafsaki minan nar, shi sa Ubangiji ya ce qul faman yamliku lakum min Allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Kun ga an gama kenan, ba wanda zai amfana maka komai idan Ubangiji mai girma da daukaka ya nufin zai azabtar da kai. Idan yayi nufin zai amfanar da kai ba wanda zai. Yanzu idan Ubangiji ya kaddara cewa za ka yi azziki sai ka yi, za ka shiga aljanna sai ka shiga, idan kuma wani cutarwa ce za ka samu wuta za ka shiga to sai ka shiga, talauci za ka yi sai ka yi, duk wayin da za a sama yadda mutane za su kai da tallafa maka sai a ga an baka, amma abin ya kone. Wani zai ce ma rariya na aka yi ma, wani ya ce ma indararu, ko me za a gaya maka, shikenan ba za ka yi ba. Haka saboda Allah bai kaddaro maka ba, kowane mutumi da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa zai samu a rayuwarsa. Sai manzon Allah yace ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk bayan ya gama gaya musu wannan, ya ce musu tseratar da kansu daga wuta, sai ya ce musu sai dai kuna da zumunci, kuna da wato alaka da ni kenan, wadda wannan alaka da kuke da ita da ni zan dansa sata, zan jikata da danshinsa. Abin nufi shine zan sadan muku da ita, cikin abubuwan da zan iya muku zan muku, wanda yake buƙatar tallafi zan tallafa masa, wanda yake buƙatar a je a duba shi za a duba shi, wanda yake buƙatar a mai wa'azi za a yi masa. A nan cikin wannan lafazi da manzon Allah ya amfani da cewa zai jikata da ruwanta ita wannan zumunci din, malamai sai suka ce wannan yayi amfani da irin abin da ake yi wa shuka. Ita shuka mai take nema ne a dinga bata ruwa, in ana bata ruwa sai ta dinga yi, sai ta wato ta tsiro tun ba tun bata komai har ta tsiro ta fito ta buta ko da kasa ta fito ta yi abin da za ta zama. Amma idan ka shuka abu ka tafi ka kyale shi fa, ko bayan ya fito ba ruwanka da shi to sai a samu sai ya lalace, shikenan sai ka kasa samun wannan amfani. To ita ma zumunci a lokacin da kake sadar da ita, to shine sai kake kamar kana raya ta ne, kamar kana kokarin tattalin rayuwarta ne. A lokacin da ka kyale ta fa, to kamar ka kyale ta ne sai ta mutu, to kai rayuwarta kai zai yi amfani, kai ne zaka samu aljanna, kai zaka samu lada. Mutuwarta kai zai cutar, kai zaka samu sakamako na aikata laifi na baka sadar da zumunci ba. To shine sai manzon Allah yayi mata irin wannan sha'ani, yayi mata irin wannan dan mutane su fahimci cewa fa lalle ne ita ma sai an kula da ita, kamar yadda mai shuka zai kula da shukarsa. Yadda idan kai shuka ba za ka kyale ta ba, haka shi ma mutumin da yake da dangantaka da mutane ba zai kyale su ba, zai ringa sadar da zumunci da waɗannan mutane. Babu silatir rahim, babin da zai magana akan sadar da zumunci. Haddathana Abu Nu'aym, hadisi na farko a wannan babi wanda yake kuma shine hadisi mai namba ta 49. Imam al-Bukhari yace haddathana Abu Nu'aym قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب الكوفي كنم قال سمعت موسى بن طلحة يذكر يتناج موسى ابن طلحة ينا باد بيان ينا أنبتن شوا عن أبي أيوب الأنصاري دق أبو أيوب الأنصاري يتي أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره يتي هديك أول متمن قوي يا بدرو من زن الله صلى الله عليه وسلم تكون وتتفيها من زن الله wani mutumin kauye yazo mun ambata cewa idan aka ce al-arabi ba dole sai balarabe ba koda wani iri ne in dai mutumin kauye ne shi ake kiransa da suna arabi jam'in sa kuma shine mai al-arabu shine jam'i saboda haka to wannan mutumi yazo yake ce fa qala yake ce manzon Allah akhbirni ma yuqarribuni min al-janna ba ni labarin abin da zai kusar da ni zuwa ga al-janna abin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna mu duba wannan al'amari mun ga sai yazo shi kun ga ba gara kasa yake nema ba ba rahusa ba ba kaman mun ga yanzu aka bada fatawa shikenan sai mu ce to babu wata wadda ta danfu wannan sauki babu wani malami wanda ya dan saba ko ba shi da dalili mai karfi duk sai ka ta kokari an kama abin da yima yau sai in zo idan aka fadi wata fatawa aka ce Imam Malik ya ce kaza sai in ce to ai ni ba malikiya nake bi ba goban aka ce min wani ya ce sai in ci da ai ni dan malikiya ne sai in ta tambal ni kawai sauki nake nema to su kun ga abin da zai kusantar da su zuwa ga aljanna suke nema wannan mutum yazo ya tambaya yace kuma sannan wayuba'iduni minan nar kuma abin da zai nesanta ni daga wuta wannan sune abubuwa guda biyu wanda ake nema dama mutum ya samu rabauta ya shiga aljanna mutum ya samu tsira kada ya shiga cikin wuta shikenan idan ka samu waɗannan abubuwa guda biyu shine ka samu amfanin rayuwarka ta duniya idan baka same su ba shikenan rayuwarka ta tashi a banza ta lalace wani ma wanda ba a halice shi ba domin kai ka zo ka gama rayuwar kai shekara 10 shekara 20 30 kaza kaza ba ta yi ma amfani ba kun ga wanda ba a halice shi ba ta yi an halice shi iya aikin kwarai wai akai ta wani mutumi yake cewa wai yanzu su sabban nan ga sun yi kaza yana ta suka su yana ta kaza sai wani ya ce masa to kai Allah na tuba kai baka kai ma matsayin da za a yi ka a lokacin su ba kila kai da an yi ka lokacin sa bai ridda za ka yi to saboda haka kai ma yanzu kai wannan mutumi da kazo ka gama rayuwarka ta duniya ba kai kokarin samun abin da zai shigar da kai aljanna ba to bar wanda ma ba a yi shi ba da kai tunda kai gashi ba ta yi maka amfani ba rayuwar kun ga fa su sun yi aikin ya musu amfanin gaja an zo muna karanta Abu Huraira ya ce sai mu samu lada shikenan shi ma kuma sai ya samu mu kuma sai mu koyi sallah mu koyi azumi mu koyi kaza saboda haka kenan mai ake so mu yi kokarin aikata aikin da zai sa mu shiga aljanna kuma mu tsira daga wuta wannan sai yake nuna mana yadda sahabbai suke kwadayin samun ramar Allah ta'ala yadda sahabbai suke da dagewa suke da himma shi yasa kullun irin waɗannan sune abinda suke zuwa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma wannan mutumi da yazo wannan mutumin kauye da aka ce yazo ya tambayi manzon Allah har aka samu sabani ma game da wane ne shi ya sunan sa wasu suka ce sunan sa Laqit ibn Sabra wasu kuma suka ce sunan sa Sakhr ibn al-Qaqa wasu ma suka ce kai ba su bane gabaki ɗayan su suka ce me dalili saboda irin wannan tambayar ta maimaitu ga manzon Allah an tayi ana ta tambaye sa da irin wannan lafazin da ma wani lafazin ba wannan ba kamar misali lafazin da yake cewa dullani ala amalin yudkhiluni aljanna wa yuba'iduni minan nar shiryar da ni zuwa ga wani aiki wanda zai shigar da ni aljanna ya kuma nesanta ni daga wuta kun ga su sabai aikin su kenan kullun abin da suke zuwa suke tambayar manzon Allah kenan shi yasa sai aka samu irin wannan ya maimaitu an tattambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokuta mabambanta juna saboda haka to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qal yace ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'a yace ka bauta wa Allah ta'ala kada kai shirka da shi da komai kar kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala yace ta farko da farko ta'budu Allah ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ashe kun ga me ake nema kenan da me za a samu a shiga aljanna shine mu yi bauta ba za mu kwanta kenan mu ce ai abinda Allah ya kaddara shi zai same mu ba in Allah ya kaddara za mu shiga aljanna sai mu shiga in bai kaddara ba za mu shiga ba ko shikenan sai ka kwanta ka yi ibada ha dole sai ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne sai ka samu dacewa sai ubangiji ya taimake ka da ramar sa da jin kansa sai ya shigar da kai aljanna wani zai ce to ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa innahu la yudkhilu ahadan aljannata amaluhu zalla ya ce babu wani wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce masa wala anta ya rasulullah har kai ya ma'aikin Allah maza Allah ya ce wala ana illa an yataghammadani Allah bi maghfiratin wa rahma kace hatta ni ma aikina ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai ubangiji madaukakin sarki ya lullube ni da gafara da kuma rahmarsa wani sai ya ce to gashi an ce aikin mutum ba zai shigar da shi aljanna ba shikenan sai mu kwanta kenan a to ta yaya za a samu gafara ta yaya za a samu rahmar shine idan ka aikata aikin kwarai abin da zai zama jam'i tsakanin wannan hadisi wanda yake tare da mu da manzon Allah yake abotawa Allah sannan kuma ka ai shirka da shi da kuma tambayar da akai aka ce masa ya faye wato ya bada labarin aikin da zai shigar da mutum aljanna ya kuma nesantar da shi daga wuta da kuma ayar da ubangiji madaukakin sarki yake cewa watilkal jannatu allati nuristum aw watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan waccan ita ce aljannar da muke gadar da ku ita bisa abinda ku kasance kuna aikatawa kun ga anan wannan aya sai muka sai mu fahimci sai mun yi aiki za mu same ta shi kuma wannan hadisi da yake magana babu aikin mutum da zai shigar da shi aljanna hanyar jam'i tsakanin su shine shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake babu wanda aikin sa zai shigar da shi aljanna wato ya zama aikin naka shi ya wajabta maka shiga aljanna a'a duk yadda za ka yi da aiki ai ba za ka kura maleji ka kai lalle yadda ake so ba ba sallah sai muke yi ba za ka gama sallar ka gama dungushe abin da ka dungushe wani kai wani yayi ta tunani a sallarsa wani ma an ka tambaye shi me aka karanta a sallah kaza bai sani ba yana ta tunanin duniya yana ta kaza duk ka gama rarrauna ta sallar ta azumin ma kaje kayi ƙarya kayi kaza kayi shi duk kana cikin azumin duk ka rauna ta shi aikin hajji kaje kayi kaza kayi kaza dukkanin su da yawa daga cikin ayyuka ba ma iya yin su yadda ya kamata to ubangiji madaukakin sarki shi kuma sai ya taimake mu da rahmarsa da gafara sosai ya yafe mana wannan kurakuren da muka yi a cikin waɗannan ayyuka sai ya ba mu sakamako sai ya shigar da mu aljanna kun ga kenan ayyukan menene su sababa ne kenan sababi ne na samun aljanna amma wani abu ne wanda ya wajabta maka shiga aljanna rahmar Allah subhanahu wataala shine ya ji kanka ya yafe maka wannan tauye-tauyen da kai a cikin ibadojinka ya shigar da kai aljanna to kenan kun ga mu yanzu aiki abinda muke nema da abinda wannan sahabi yake tambayar manzon Allah shine a gaya masa aikin da zai iya zama sababinsa na samun rahmar ubangijin da za ta wajabta masa shiga aljanna shine can kuma da ake magana cewa ayyukan mutane su ne ana an gadon mana da aljanna saboda abinda muke aikatawa wato su ne sababi amma kuma rahmar Allah ta'ala ita ce ta wajabta mana shiga aljanna saboda haka shine sai manzon Allah ya fara da cewa me ta'budullah ka bauta wa Allah subhanahu wataala to ka bauta masa menene bauta shine ibada malamai suka ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina suna ne wanda ya tattara dukkanin wani abu da ubangiji mai girma da daukaka yake so sannan kuma ya yadda da shi kun ga kaidi guda biyu Allah yake so kuma ya yadda da shi a ce kenan kun ga dole ne sai abun ya samu asali ko a cikin alqur'ani ko kuma ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan dan ba yadda za a yi musan cewa Allah ya yadda da abu sai manzon Allah ya gaya mana idan ya gaya mana Allah ya yadda da abu kaza shikenan sai mu gane sai mu tafi mu kama aikatawa idan kuma bai gaya mana ba Allah ya yadda da shi ko bai yadda da shi ba kun ga ba mu sani ba to sai mu aje mu nemo waɗanne abubuwa ne wanda manzon Allah ya ce mana Allah ya yadda da su abu na biyu kuma wanda Allah yake so dan sai abin da Allah yake so ne zai bada lada a kansa idan Allah baya son abu to ba zai baka lada akai ba kun ga haka za ka gama al'amuran kai ta su sashi abin zake ne so da haka dukkanin wani abu wanda zai zama ibada sai ya zama Allah yana so kuma sannan ya yadda da shi dan wani zai ce ai manzon Allah ya bada labarin kaza a matsayin aiki ne to amma da ya bada labari a matsayin wannan aiki ya nuna mana Allah yana son sa ta fuskar Allah ya bada lada akan sa ko kuma ya yabi masu aikata shi idan bai ba kenan kun ga ba shi da amfani wannan aiki yanzu manzon Allah ya faɗa aiki daga cikin ayyukan da ya faɗa bai faɗi shirka ba shirka ya ce mana Allah yana santa ce mana ya ba ma santa in dukkanin ayyukan da aka bada labari ne sai ka ce ya shirka kenan ba za a faɗa ba saboda haka to ibada ita ce abinda Allah yake so kuma ya yadda da shi sawa'un zance ne wanda baki zai furta ko kuma aiki ne wanda gabbai za su aikata sawa'un a bayyane yake ko a boye domin shi Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda yake buya gare shi yanzu da za ka shiga cikin ɗaki cikin duhu ka aikata aikin da za ka aikata Allah yana kallo zai baka sakamako akan wannan aikin da ka aikata da za ka shigo cikin mutane ka aikata wani al'amari ka aikata shi ka gama amma kuma ta yiwu a zuciyarka ba saboda Allah kai ba Allah ya ga aikin da ka aikata kuma ya san yadda suke cikin zuciyarka shikenan sai ya baka da wannan mutanen da ka aikata domin su in domin nasu ma ka aikata in kuma ba domin su ba kai dai kawai ba dan Allah ka aikata ba don wani abu dan ila dan ka nuna ka'isa ko ka nuna wani abu to shikenan sai a baka da wannan ashe kenan kun ga sai mu gane cewa ita ibada ita ce abinda Ubangiji madaukakin sarki ya yadda da shi kuma sannan yake san sa sawa'un a bayyane yake ko kuma wannan al'amari a boye yake to shine sai yace ta'budullah sai ya kara da kaidi yace wala tusyrik bihi shay'a kakkai shirka da shi da komai kun ga wannan wala tusyrik bihi shay'a shay'a dinnan nakira ne fi siyaqin nafi nakira ne yazo a jerin gwanan jumlar da take nuna korewa to malamai suka ce idan aka samu irin wannan yufidul umum yana nuna tattarewa kowane irin abu kenan ba za ka dauke shi ka shirka da Allah subhanahu wataala da shi ba sawa'un mutun ne shi ko aljani ne shi ko malaika ne shi ko menene shi ba za ka hada bautar sa da ta Allah subhanahu wataala ba kana yi to ka rasa bangaren Allah shikenan sai Allah ya barka da shi shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da irin wannan siyakin annakiratu fi siyakin nafi nakira ta zo a yayin sha'ani na korewa to kenan kun ga me zamu kenan in mun tashi bauta din sai mu tabbatar Allah kadai muke yi wa kenan kun ga masu bauta za su kasu gida uku akwai mutumin da Allah subhanahu wataala shi kadai yake bautawa na tashi ina sallata ina yin wannan sallan ne saboda Allah shi kadai azumi na nake ina yi saboda Allah shi kadai shi zai bani nada zakati aikin hajji ne kaza kowane abu ne ina yi saboda Allah kun ga wannan lafiya lo yake akwai kuma mutumin da shi kuma yana yin aikin ne saboda Allah a ransa sannan kuma yana yin aikin ne saboda mutane su gabe shi su gance su wato ya burge su akan wannan aikin da yake shikenan idan zaka aikata aikin sai ka daidaita sanda mutane suke kallon ka sai ka tashi ka kama aikata kaza ko kuma sai ka daidaita inda mutane za su gani sai ka zo ka kama sadaka ko kuma sai ka daidaita mutane gobe za mu haɗu da wani to bari na azumi saboda an kawo abinci ya gabanci bance mai azumi nake yi ko kuma a shekara kaza idan mun je aikin hajji ko mun je umara akwai wajen da ake taruwa zan je dan a ganna a wannan wajen a ce ina da arziki wani abu dai ya zama cewa kana idan wancan mutanen kuma dan gefe guda ɗaya kana so ka samu lada to wannan shi ma kun ga ya rugudu wannan ya rugudu a cikin rugudazu kun ga mun faɗi guda ɗaya kenan lafiyayyu kuma guda ɗaya sai na ukunsu wanda yake shine na ƙarshe shi kuma wanda ma ba dan Allah ne ba kwata-kwata babu Allah ma sai a ransa sai mutane kawai tunani na ya zan yi da mutane ya mutane za su gani wani abu ne idan ne mutane za su gani su ji daɗi wani abu ne idan mutane idan ne za su gani su yabe ni su ce mun mutumin kirki su faɗi kyakkyawan kalmomi a kaina shikenan sai kai ta yi kun ga wannan shi kuma gaba ɗaya ma dama ba Allah a ciki dukkanin abin da babu Allah a ciki ai kun ga babu haka saran za ka samu wato Ubangiji zai baka wani abu a cikinsa kenan kun ga aikin da za mu yi kenan guda ɗaya ne wanda zai samu karɓuwa shi ne wanda za mu yi shi domin Allah subhanahu wataala shi kadai idan muka yi imani dama ai mun yi imani ne saboda gamsuwa da muka yi da gaggatawa da muka yi da zugatanmu da yadda da muka yi cewa Ubangiji madaukakin sarki shi ya tantanta abota masa shi ne zai ba mu sakamakon da babu wanda ya isa ya ba mu shi zai kare mu daga azabar da babu wanda ya isa ya kare mu to bayan mun yi wannan imani me za mu damu kuma da jama'a mutanen da duk yadda suka kakai da kokarinka ba za ka yarda da su gabaki ɗaya ba yanzu in na gama kokari na iya nan mutanen su yarda da ni su so ni akwai wanda shi ba dan Kano bane wani ma ba dan Najeriya bane wani ba dan Afirka bane haka bangare bangare ya zan yi da wadancan to in so nake duk duniya kowa sai ya so ni amma in so kace Allah ya so ka ba duk inda kace Allah yana kallon ka sai ka shiga cikin daki ma ka aiki ba abin da yafi sauki ma irin mutun ya aikata aiki domin Allah saboda shi Allah ba sai ka tafi kana ta kokarin ya zaka yi ganka ba kawai kuma ga ayyukan nan an game maka ba sai ka tafi kana ta kokarin ya zan yi kirkiro wani abu to wanda zai wa Allah dadi ba kawai ga sunan ana ta baka labari kullun gashi nan wancan masallacin a baka labari wajen hudubar juma'a ce karatu ne ina ne ana ta gaya maka aiki kaza kuma ga samfuri da salo irin na ladan da za a baka kun ga ai wannan yafi komai sauki kenan ba abin da yafi wannan sauki saboda haka kenan abin da bayi za su yi shine idan an tashi wannan bauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace to kar ai shirka da Ubangiji madaukakin sarki da komai domin mafi girman zunubi shine me shine yin shirka da Ubangiji madaukakin sarki shi sa hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'zam wana laifi ne wana zunubi ne yafi kowanne girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishiya bayan cewa Ubangijin nan shine ya halice ka ka sani ka san Allah nan ne ya halice ka kuma ka tafi kaje ka samu bauta wani to babu abin da ya kai wannan saboda haka idan mun tashi bauta mu bauta wa Allah subhanahu wataala shi kare sai abu na gaba wanda zai nesanta mutumin nan daga wuta ya kuma kusanta shi zuwa ga aljanna, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa wa tuqimus salah, ka tsayar da sallah. Sai akai amfani da lafazin al-iqama, aka ce masa me wa tuqimus salah, wanda yake wannan shine irin lafazin da al-Qur'ani yake amfani da shi. Ubangiji yace wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan layl, wa aqala akaja laf al-iqama ilaytab wa aqimis salah. To al-iqama din nan mecece ita? Shine idan mutun ya tashi zai yi sallah din nan, na farko yayi ta akan lokacinta, na biyu yayi ta da sharadanta da wajibanta da komai da komai nata. Kakkai wata misali, yanzu kun ga kenan in tashi yin sallah, sallah azhar nayi ta lokacin sallah asuba, za a kira wannan da al-iqama? Ba za a kira shi ba. Ko kuma na tashi yin sallah asuba nayi ta raka'a daya, nayi iqamatus salah? Ba za a yi ba. Saboda haka sallar kayi ta lafiyayya yadda aka koyar da ita. Shi yasa ba a ban mu ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka wajabta mana sallolin nan guda biyar, aka farlanta su cikin hadisin Isra'i da Mi'raji. Ai kun ga da aka gaya masa ba a bace haka ba, sai da mala'ika Jibril ya dinga zuwa yana koya masa ai sallah lokaci kaza, ai kaza, ya dinga masa farkon lokaci da ƙarshen lokaci, kowace sallah da lokacinta, farkonta da ƙarshenta, haka ya dinga yi da manzon Allah bai gajiya ba. Me ake so da mu dan a nuna mana sallar nan na farko tana da lokaci, na biyu kuma tana da kaifiyar da Ubangiji yake so mu yi ta a ci, ba a so mu fita daga wannan. Domin da a ce so ake mai abin da muka ga dama da ba a turo Jibril ya koya manzon Allah ba, da sai ya bashi kawai, sai abin manzon Allah ya ce mana kuma ku tafi ku yi abin da kuka ga dama. Amma sai aka koya masa, kuma manzon Allah ya dinga yin sallar safin suna kallo, bal ma idan suka yi ba daidai ba yake gyara musu, kamar abin da ya wakana cikin hadisin Khallat ibn Rafi', ya zo ya yi manzon Allah sallama ya koma gefe ya yi sallah. Ya dawo manzon Allah ya ce masa irji' fa salli fa innaka lam tusalli, koma kai sallah domin ba kai sallah ba. Ya kuma ya je ya yi sallan nan, ya kuma dawowa manzon Allah ya ƙara mayar da shi haka daga ƙarshe dai ya ce masa ya ma'aikin Allah wallazi ba'athaka bil haqq la uhsinu ghayraha 'allimni, yace koya min yadda za a yi sallan nan, na rantsa da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya wanda ta fita ba. Kun ga sai manzon Allah ya fara ce masa to idan ka tashi za ka yi sallah kaza kaza kaza, aka koya masa. Kun ga so ake kawai sallar mu yi ta yadda ake so, idan muka yi ta yadda ake so wannan shine me? Shine al-iqama. Shi yasa ba a ce masa ba a amfani da lafazin al-ada ba, ba a ce wa tu'addis salah ba, sai aka ce me wa tuqimus salah. To iqamatus salah shine a yi ta lafiyayya yadda aka koyar da mu akan lokacinta da dukkanin wasu abubuwa nata. Kisa saboda muhimmancin da sallah take da shi, aka ringa wallafa littattafai dan yadda za a koya mana sallah. Wasu littattafan kuma a cikin su ake ware babi guda ko kitabi guda ai mana bayanin sallah, duk saboda me? Saboda sallan nan so ake mu koye ta, mu yi ta yadda aka nusar da mu, ba yadda ba mu yi ta yadda muke so ba. Abu na gaba daga cikin waɗanda za su kusanta shi da aljanna kuma su nesanta shi daga wuta, manzon Allah ya ce masa me wa tu'tiz zaka, sannan kuma ka bayar da zakka. Kun ga a nan wajen an ɗauko mana rukunan musuluncin nan, an ɗauko sallah, an ɗauko zakka, amma kuma da aka faɗe ta iya waɗannan guda biyu, kuma kawai sai aka ce wa tasilur rahim, kuma ka sadar da zumunci. Sai malamai suka yi ta kai komo wajen bayani. Na farko dai ita sallah, malamai suka ce idan muka duba ayyuka waɗanda ake yin su da gabbai, ayyukan da bayi suke yin su da jikinsu babu kamar sallah. Sallah ita ce zagaba. Idan aka tambayi manzon Allah ayyul a'mali habbu ila Allah, wani aiki ne daga cikin ayyuka wanda yafi soyuwa wajen Ubangiji madaukakin sarki, za Allah sai ya ce me? Sai ya faɗi sallah. As-salatu ala awwali waqtiha, ko kuma as-salatu fi waqtiha, ko makamancin wannan. Saboda haka manzon Allah sai in aka tambaye shi wani aiki ne yafi soyuwa wajen Allah, ko yafi girma, sai ya ce me? Sallah. Ko ya ce sallah akan lokacinta, ko kuma sallah a cikin lokacinta. Kun ga me ake so a nuna? Cewa to duk cikin wasu ayyuka wanda za a yi daga bai babu kamar sallah. To kenan al-ibadatul badaniya, wanda yafi kowanne a cikin su shine me? Sallah. Ita kuma zakka da aka kawo ta anan wajen, ita kuma sai malamai suka ce saboda cikin ibadoji na dukiya, al-ibadatul maliya, ibadojin da za a yi su da dukiya babu kamar zakka. Ita zakka ita ce a gaba. To shi yasa ita ma sai aka kawo ta, sai zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba musu ne abubuwan guda biyu. Ya ɗauko masa ɓangaren ayyuka waɗanda ake yin su daga bayya, ɗauko mafificin cikinsu, ya ɗauko masa ɓangaren ayyukan da ake yin su da dukiya, ya ɗauko mafificin cikinsu duk ya haɗa ya gaya masa. wasu malaman kuma sai suka ce a'a ai wannan bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi masa suka ce zai yi ne kafin a farlanta azumi ne kafin a farlanta aikin haji da sauransu shine yasa sai manzon Allah ya faɗa masa wannan inda ma cikin da dama cikin rukunin musulunci abinda daga cikin ayyuka da aka rage an rage aikin haji an rage kuma azumi gashi an faɗi zakka an faɗi sallah da kuma shahadatain waɗanda suke su waɗannan sanannu ne waɗancan sai malaman nan suka ce abin da ya faru ne zai yi lokacin ba a farlanta su ba shi yasa tunda ba a farlanta su ba ba za a gaya masa abubuwan da ba a farlanta ba za a gaya mai abubuwan da suka zama farilla ne gare shi su kuma waɗancan lokacin da za a farlanta su to shikenan kuma sai a gaya masa hukuncin su to shine sai suka ce wannan shine dalili da yasa aka faɗi iya waɗannan guda biyu ba tare da an kawo sauran ba wasu kuma suka ce za ta yi manzon Allah ya duba yanayin wannan mutumi ne abin da ya dace da shi kowane mutumi idan ya zo ya tambaya ako abin da ya dace da shi sai a gaya masa akwai wanda yake da iyaye baya kula da su idan ya zo ya tambaya wani aiki ne fa kowanne me za a ce masa sai a mai bayanin bin iyaye akwai wanda shi kuma yana da iyayen yana kula da su amma kuma kila baya te baya sadaka baya kaza in ya zo sai a gaya mai wancan akwai wanda shi kuma yana yawan azumi me himma ne shi wajen azumi in ya zo ya san farar azumin nan kun ga sai a gaya mai wani abu daban ya kama yi saboda haka kowanne mutumi da abin da ya dace da shi manzo Allah karshe ya ce masa watasilur rahim sannan kuma ka sadar da zumunci kun ga shine muhallu shahid menene sunan babin filatur rahim sadar da zumunci saboda haka kuma da manzon Allah ya tashi lissafa masa abubuwa daki bayan daki aka zo kan zumunci imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace wannan zumuncin shi ma ya kasu guda biyu akwai babba mai fadi am da kuma khas zumuncin am shine zumuncin da yake tsakaninka da kowane mutum musulmi dan uwanka ne ai al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne shi da za a sadar da shi shine na farko dole ne sai ka nuna masa soyayya babu yadda za a yi ka kwatanta soyayyar da zaka yi wa mutum musulmi da wanda zaka yi wa mutumin da yake kafiri dole ne sai soyayyen mutum musulmi a zuciyarka ta fi soyayyen wancan kafiri din sannan kuma da yi masa nasiha kaga cewa gashi wannan mutum ne musulmi gashi kuma yana aikata aiki na ba daidai ba wataƙila damfara yake yi ko sata yake ko kaza kana da yadda zaka yi kuma ka iya masa nasihar nan kana sa ran zai ji sai ka tafi ka je kai masa amma misali gashi kuma to yana aikata wannan abubuwa na tabbatar in nayi masa nasiha ma sai dai mu kwashi yan kallo to sai aka samu kuma ga wani wannan shi mutum ne mai haiba ana ganin girman sa shi ma wancan din yana ganin girman sa to shikenan sai ka je ka same shi wannan yana daga cikin wato nau'ika na wanda Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala cikin sharhin Sahih Muslim yake bance su yace wannan a zahiri mutum zai iya ganin kamar giba ne amma su babu laifi a kansu mutum yana aikata laifi ka je ka samu wani wanda zai iya masa fada ya daina aikata wannan laifin kuma kamar wannan kenan wancan mutum ana ganin girman sa ana ganin kaza sai ka je ka ce to ala gafata malam ga wane yana aikata kaza yana aikata kaza so nake ai masa nasiha ya daina aikata wannan aiki kun ga menene manufar ka menene niyyarka ai yadda za a yi daina aikata wancan aiki ba wai ai ta yawo da shi ana fadar sa ba ana yi da shi a ce wane yayi kaza ai wannan nan da na ganshi yayi kaza ba wannan ne bukatuwa ba bukatar kai za a yi daina kuma kai ma da ka san cewa za ka yi masa magana ya daina to da ka yi masa da kuma yi masa adalci da kuma zartar da dukkanin wasu haƙoƙi nasa wannan duk suna daga cikin sadar da mutum musulmi kun ga shi wannan me alaka ka me dangantakar ka da shi musulunci ba zai yi wuce nan kun ga a zo gashi an zo ga abin da yake adalci mai sunan adalci wani zai iya fahimta adalci a ce ni alkali ne a kawo musulmi a kawo wanda ba musulmi ba shikenan musulmin ba shi da gaskiya ba wannan mutumin musulmi gaskiya in ce shi ne adalci ba wannan adalcin ba wannan ba adalci ba ne domin adalci shi ne ka sanya abu a mahallinsa gaskiyar ka ba wa ma'abocinta ko da ba musulmin ba ne za ta yi ma yadda yake da gaskiyar ka zo ka ba shi wannan gaskiyar ta hakan ya zama sababin shigarsa musulunci hakan ya zama sababin da zai sa ya ce ashe kenan su musulmai duk wanda yake da gaskiyar shi suke bawa kenan wannan addinin nasu shi ma gaskiyar tana tare da shi shi sa suke bi kenan addini na gaskiya ba ta tare da shi bari in bashi in koma musulunci kenan sai hakan ya zama wani salo ne na da'awa saboda haka to wannan ita ce mai fadin mara fadin kuma ita ce mai wanda take wanda ya hada dangantaka da kai wataƙila mahaifinku ne ɗaya ko mahaifiyarku ce ɗaya ko kuma kakanninku ne ɗaya ko kaza makamancin wannan saboda haka to shi ma sai a sadar masa da zumunci kun ga kenan abubuwa guda biyu wannan ya hada kenan shi wannan banda waccan doguwar alaka da yake da kai da cewa shi musulmi ne da kuma wannan ta kusa da yake da kai na cewa gashi kuma yana da dangantaka da kai to da haka shi ma sai ai masa me sai a sadar da shi dukkanin su waɗannan sai a sadar da su shine wato hakikanin sada zumunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake magana anan wajen wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim da Imam an-Nasa'i dukkanin su sun fitar da shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah